فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ƴan uwa ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa muna godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala da ya kaddari haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na Alhaji Falala Atta Allah ya saka masa da alkhairi wanda ke bayan kotu cikin garin Azare a jihar Bauchi domin gabatar da muhadara da ta kunshi azumi da kuma hukunce-hukuncensa a wannan yammaci na Asabar 28 ga watan Sha'ban hijirar Annabi sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina tana da shekara 1445 wacce ta yi daidai da 9 ga watan 3 shekara ta 2024. Ƴan uwa musulmi, tabbas azumi ya sako kai. Azumi duka-duka bai wuce kwana 2 ba a ya ja zuwa 3. Tabbas duk inda musulmi yake yana da buƙatuwa a masa bayani, a masa magana, a masa tambihi, a faɗakar da shi, a ja hankalinsa dangane da azumi da abubuwan da suke da alaƙa da azumi ɗin. To insha Allahu a wannan zama namu za mu duba abubuwa guda 4 waɗanda muna fata Allah maɗaukakin sarki ya amfane mu da su. Abu na farko, za mu duba falalar watan Ramadana da kuma azumin watan Ramadana ɗin. Abu na biyu, za mu duba hikimomin da suka sanya Allah maɗaukakin sarki ya wajabta wa bayinsa azumtan wannan wata na Ramadana. Sai kuma abu na uku, za mu duba wane irin tanadi da shiri ya kamata musulmi ya yi ma wannan wata mai alfarma na Ramadana da muke fuskantarsa. Abu na ƙarshe, idan lokaci ya ba mu dama, za mu duba abubuwan da suke warware azumi. Abu na farko, falalar watan Ramadana. Wannan wata na Ramadana yana da falala mai tarin yawa, wata ne mai girman gaske. Shi ya sa Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi cikin watanni guda 12 da ake da su a cikin shekara, ya saukar da Alƙur'ani a cikinsa. Kamar yadda Allah ya bayyana a cikin Alƙur'ani, shahru Ramadana alladhi unzila fihi alqur'anu hudan lin-nasi wa bayyinatin min al-huda wal-furqan. Allah maɗaukakin sarki ya ce shahru Ramadana, watan Ramadana, alladhi unzila fihi alqur'an, wanda a cikinsa ne aka saukar da Alƙur'ani. Alƙur'ani kuma, ƴan uwa, mun sani cewar duk wani littafi da ake da shi a ban ƙasa ba littafin da ya kai shi girma, saboda magana ne na Allah maɗaukakin sarki. Magana Allah kuma ba maganar da ta kai ta ɗaukaka da girma da falala, saboda Allah shi ne mahalicci, saura kuma halittu. To kaga ba yadda za a yi maganganun halittu su kai ƙimarsu ya kai ƙimar magana halitta, mai halitta shine Ubangiji subhanahu wa ta'ala. to wannan yake nuna mana girman wannan wata da falalarsa, saboda Allah madaukakin sarki ya kebe shi da saukar da alqur'ani, ya zabe shi ya saukar da alqur'ani a cikinsa kuma a wani dare wanda yake mai albarka. Inna anzalnahu fi lailatin mubaraka, haka Allah madaukakin sarki ya bayyana. Allah ya ce lalle shi wannan alqur'ani mun saukar da shi cikin wani dare wanda yake mai albarka. Wani dare ne mai albarka? Sai suratul qadr ta bayyana mana wannan dare. Allah madaukakin sarki ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr, lalle mun saukar da shi a cikin daren lailatul qadr. Kenan kaga cikin wannan wata an saukar da alqur'ani a daren lailatul qadr. Al-Qur'ani yana nan a Lauhul Mahfuz rubutacce, to sai aka saukar da shi daga Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya, wannan saman da muke ganinta. Aka saukar da shi cikin watan Ramadana dan a nuna mana girman wannan wata, dan Ubangiji ya nuna mana kimar wannan wata a gurinsa. Sannan kuma a cikin wannan wata Allah ya zabi dare guda ya fifita ibada a cikin wannan dare sama da dararen watanni dubu. To kuma a cikin wannan daren ne Allah madaukakin sarki ya saukar da alqur'ani daga Lauhul Mahfuz zuwa saman duniya wacce muke gani. To wannan ƴan uwa zai fito mana da falalar wannan wata mai girma, watan Ramadana. Sannan ibadar da ake a cikin wannan wata na Ramadana, wato ibadar azumi, abinda zai ƙara fito mana da falalarta na biyu kenan, rukuni ne cikin rukunan musulunci. Mun san musulunci yana da rukunai guda biyar, to azumin watan Ramadana ɗaya ne daga cikin jerin rukunan nan guda biyar, shine na hudu a cikin rukunan, kamar yadda ya zo cikin hadisin da Bukhari da Muslim suka fitar da shi cikin sahihansu, hadisin da aka samo daga Abdullahi dan Umar Allah yarda da shi, wanda ya ji daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam. Manzon Allah yake cewa buniyal islamu ala khamsin, an gina musulunci akan ginshikai guda biyar. Na farko shahadati alla ilaha illallahu wa anna muhammadar rasulullah, shaidawa babu abun bauta bisa cancanta sai Allah, sa'annan kuma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah ne. Na biyu wa iqamis salata da kuma tsaida sallah. Na uku wa ita'iz zakati da bada zakka. Sai na hudu wa sawmi ramadana da azumin watan Ramadana. Kaga wannan azumi na Ramadana Allah madaukakin sarki ya sanya shi shine rukuni na hudu cikin jerin rukunan da aka gina addinin musulunci akan su, ma'ana ginshikan da aka gina addinin musulunci a kansu. Falalar wannan azumi da ake yi a cikin watan Ramadana na uku, Allah madaukakin sarki ya yi alkawari ga duk bawan da ya azumci wannan wata kwana 29 ko 30, yana mumini kuma yana mai kwaɗayin falala da Allah madaukakin sarki ya yi tanadi, Allah ya yi alkawari zai gafarta masa zunubansa. Haka kuma duk wanda ya yi tsayuwan wannan wata na Ramadana, ma'ana tsayuwar dare kenan, in an ce tsayuwar dare, sawa'un mutum ya yi da a farkon dare wadda ake bayan isha, ko kuma ya bari sai can wajejen kusa da ƙarshen dare, duka ana kiransa tsayuwar dare. To duk wanda bawa ya yi yana mumini kuma yana mai kwaɗayin abin da ke gurin Allah da ya yi tanadi, to shi ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya bayyana cewa an gafarta masa zunubansa. Hadisi ne wanda aka samo daga Abu Huraira Allah yarda da shi, wanda Bukhari da Muslim suka fitar da hadisin cikin sahihansu. Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, wanda ya azumci watan Ramadana yana mumini kuma yana mai kwaɗayin abin da ke gurin Allah madaukakin sarki na sakamako da lada da falala, to wannan an gafarta masa abubuwan da suka gabata na zunubansa. kaga wannan zai fito mana da falalar azumtan wannan muni. Sannan annabi sallallahu alaihi wasallam yace a wata riwayar, man qama ramadana imanan wa ihtisaban, duk wanda yayi tsayuwar watan ramadana, sawa'un tsayuwar da ake bayan sallar isha wacce muke kiranta tarawi, ko kuma wacce ake yin ta can daya bisa ukun dare na karshe wacce ake kiranta tahajjud, kowane daya daga ciki mutun yayi yana mumini, annabi sallallahu alaihi wasallam yace ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. To irin wannan mutumi an gafarta masa abubuwan da suka gabata na zanubansa. Falalar azumtan wannan wuni na ramadana na hudu, Allah madaukakin sarki ya yi tanadi wa bayinsa cewar duk wanda ya azumci wannan wata din, abubuwan da ya aikata a shekara Allah madaukakin sarki zai gafarta masa gaba daya, zanubinsa da yayi a shekara Allah madaukakin sarki zai gafarta masa gaba daya, matukar ya nisanci manya-manyan zanubai. Falala ta biyar cikin falalar wannan wata mai alfarma, wato watan ramadana, idan watan ya shiga Allah madaukakin sarki yana sa a rufe kofofin wuta, sannan kuma a bude kofofin aljanna, sannan kuma a kama shedanu a duk inda suke a daure su. Saboda me? Saboda an shigo wata wanda yake mai albarka, wata wanda yake mai falala, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayyana cikin hadisin da aka samu daga Abu Huraira, wanda Bukhari da Muslim suka fidda hadisin cikin sahihansu. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace, idza jaa ramadanu futihat abwabul janna wa ghulliqat abwabun nar wa suffidat ash-shayatin. Idan watan ramadan ya zo ya shiga, za a bude kofofin aljanna, sa'annan kuma a bude ko a rufe kofofin wuta, shedanu kuma duka a kama su a daure su. To wannan shi ma zai fito mana da falalar wannan wata na ramadana mai alfarma. Sai falala na karshe da za mu karkare a kansa, duk da ba shi ne karshen falalar ba, sai dai saboda yanayi na lokaci, don mu samu mu karanta sauran maudu'anmu da malamai suka ambata, shine Allah madaukakin sarki yana yanta bayinsa daga wuta zuwa aljanna a kowace dare cikin dararen ramadana, darare guda 29 da ake da su, ko kuma 30 na ramadana. Allah ya yi alkawari cewar kowane dare cikin waɗannan dararen zai yanta wani sashe na bayinsa daga wuta zuwa aljanna. Dawane, Allah madaukakin sarki ya hukunta cewar su ɗan wuta ne. To daren farko na ramadana sai a yanta su daga wuta zuwa aljanna, dare na biyu kuma sai a sake yanta wasu, dare na uku sai a sake yanta wasu, kafin dai ramadana ya kare sai kaga an samu dandazo mai tarin yawa na bayin Allah subhanahu wataala waɗanda aka yanta su daga wuta zuwa aljanna. Wannan shi ma hadisi ne wanda yake ingantacce, wanda aka samo daga Abu Umamah al-Bahili, Allah yarda da shi, ɗaya daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, lillahi inda kulli fitrin utaqa. Allah madaukakin sarki yana da adadi masu tarin yawa a duk lokacin da bayi suka yi azumi suka zo bude baki. To Allah yana yanta bayi waɗanda suke masu tarin yawa cikin bayinsa, waɗanda da an hukunta cewar su ƴan wuta ne, to amma kuma yanzu an yanta su, an tsamo su daga wuta zuwa aljanna. Allah ya sa muna daga ciki. Abu na ƙarshe da zai fito mana da falalar wannan wata da kuma ibadar da ake cikin watan na azumi shine addu'ar da bawa zai a cikin wannan wata. Addu'a ce karɓaɓɓiya, duk wanda zai addu'a cikin wannan watan ya samu garantin cewar Allah madaukakin sarki ya karbi wannan addu'a tasa. Hadisi ya inganta wanda aka samu daga annabi sallallahu alaihi wasallam, Imam al-Bazzar ya fidda hadisin cikin musnad dinsa, wanda aka samu daga Abu Sa'id al-Khudri, Allah yarda da shi, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace, inna lillahi tabaaraka wa ta'ala utaqa fi kulli yawmin wa layla wa inna li kulli muslimin fi kulli yawmin wa layla da'watun mustajabatun. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace Allah madaukakin sarki yana da adadi masu tarin yawa na bayinsa da yake yanta su daga wuta zuwa aljanna a kowane dare na Ramadana sannan a kowane wuni. Kaga wannan hadisin kamma abin da yake bayyana mana ba a iya daren bane kawai Allah madaukakin sarki ke yanta bayinsa daga wuta zuwa aljanna har wunin Ramadana din. Kenan wasu za a yanta su da rana, wasu kuma za a yanta su da daddare. Shi yasa gabanin Ramadana ya shiga ya fita sai kaga an samu dandazo mai tarin yawa waɗanda aka yanta daga wuta zuwa aljanna. Shi yasa shedan yake kaskanta ya zamanto kamar kuda, saboda yanda yake ganin Allah madaukakin sarki na gafara na afuwa wa bayinsa da suka saba masa a cikin wannan wata mai alfarma, to wannan yana tabar da shedan tabarwa wanda yake na karshe. Sannan a karshen hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace wa inna li kulli muslimin fi kulli yawmin wa layla da'watun mustajaba. Kowane musulmi a cikin wuni da dare yana da addu'ar da in yayi Allah ya karbi wannan addu'ar a cikin watan Ramadana. Ka sani cewar a daddare ko a wuni Allah madaukakin sarki ya baka garanti in har kai addu'a cikin wannan wata mai alfarma, to Allah madaukakin sarki zai karbi wannan addu'a taka. To wannan ɗan uwa kamar shimfiɗa ne ko gabatarwa dangane da wannan wata da muke fuskanta, wato watan Ramadana. Za mu fahimci cewar wata ne mai girman gaske muke fuskanta, saboda haka bai kamata mu yi nawa ba, bai kamata mu yi ƙasa a gwiwa ba, bai kamata mu yi lalaci ba, bai kamata mu yi nauyin jiki ba, bai kamata mu yi kasala ba. Dole ne mu zage dantse. Na abu na biyu cikin abubuwan da za mu duba, dama mun ce insha Allah za mu duba abubuwa guda hudu. Abu na biyu da za mu duba shine hikimar da ta sa Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana wannan ibada ta azumin Ramadana. Waɗanne hikimomi ne suka sa Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana wannan ibada? Mun san Allah madaukakin sarki yana da hikima, Allah mai hikima ne. Yana daga cikin sunayen Allah Al-Hakim, wato mai hikima. Allah mai hikima ne, kowane abu yana ajiye shi a gurin da ya dace da shi. Sannan duk abin da kaga Allah madaukakin sarki ya umurci bayinsa da su aikata, to idan ka duba zaka ga hikimomi waɗanda suke masu tarin yawa da suka sa Allah madaukakin sarki ya umurci bayinsa su aikata wannan abu. Sannan kuma duk abin da kaga Allah madaukakin sarki ya hana bayinsa aikatawa, ya haramta musu, to akwai hikima wacce take mai girman gaske da ta sa Allah madaukakin sarki ya hana bayinsa aikata wannan abun. To shi azumin Ramadana, waɗanne hikimomi ne suka sanya Allah madaukakin sarki ya wajabta wa bayinsa wannan ibada ta azumi? Malamai sun yi ƙoƙarin fito mana da hikimomin da suka bibiyi dalilai cikin Alkur'ani da hadisan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam, sun yi ƙoƙarin zaƙulo mana hikimomin da suka sanya Allah madaukakin sarki ya farlanta mana wannan ibada ta azumin watan Ramadana a cikin wannan wata wanda yake mai alfarma. Hikima ta farko da malamai suka ambata da ta sanya Allah madaukakin sarki ya wajabta mana wannan ibada wacce take ta azumi cikin wannan wata mai alfarma, dan a koya wa bayi yin ikhlasi a ayyukansu. Ai, mun san ikhlasi shine bawa yayi aiki dan neman yardan Ubangiji, aikinsa ya zama baya neman wani ya yaba ko wani ya jinjina. Wa yake nema ya yaba? Shine Ubangiji subhanahu wataala, wanda ya masa umurni ya aikata wannan aiki. To malamai suka ce daga cikin hikimomin da suka sanya Allah madaukakin sarki ya farlanta mana wannan ibada ta azumi, dan mu koyi yin abu dan Allah, dan mu koyi ikhlasi, dan mu koyi neman yardan Ubangiji bisa ibadun da muke yi. Me zai fito mana da haka? ta yaya zamu fahimci haka cewar daga cikin dalilan da suka sanya Allah madaukakin sarki ya farlanta mana wannan ibada ta azumi dan mu koyi ikhlasi saboda shi karan kansa azumin cike yake da ikhlasi ta yaya yanzu duk wanda zai yi azumi ai yana da dama yana da iko ya je ya shiga daki ba wanda ya ganshi ya take cikin sa ya sha ruwa ya fito ba wanda zai ce wani baka azumi to amma ba wanda zai yi haka duk wanda yake azumi ba wanda zai shiga daki ya kulla kansa ya ci abinci ya sha abun sha ya fito me yasa saboda azumin wa ubangijin sa yake yi wa to kaga wannan zai koya maka cewa kamar yadda wannan azumi nake yi wa ubangiji na ina yi ne dan neman yardan sa ba dan neman yardan mutane ba inda dan neman yardan mutane nake yi ai akwai gurin da zan fuye mutane ba sa gani na da zan iya cin abin da nake so insha abin da nake so amma mutum ko ya buye ba zai yi haka ba saboda me ibada wa ubangiji yake yi wa to wannan kamar yana koya wa bawa cewar tunda ita ibadar nan ta azumi wa ubangiji kake yi wa to sauran ibadun mana kai wa ubangijin to shine malamai suka ce daga cikin hikimomin da suka sanya aka shar'anta wa bayi wannan ibada ta azumi dan a koya musu ikhlasi saboda duk wanda zai yi azumi zaka ga azumin nasa yana yi wa ubangiji ne shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce kullu amali ibni adama lahu kullu amali ibni adama lahu dukkan aikin dan adam nasa ne illa siyam sai azumi fa innahu li shi wannan azumi na wani wannan hadisi ne amma kuma hadisul qudusi maganar Allah ce subhanahu wataala Allah madaukakin sarki ce duk wani aiki da bawa zai yi nasa ne banda azumi na wani fa ana ajizi bihi ba ni ne zan saka wa bawa bisa wannan azumi da yayi saboda me ya bar abincin sa ya bar abin shan sa ya bar sha'awar sa Allah ya ce min ajili dan neman yadda ta kake nan Allah ya yi sheda wa bawa cewar azumin nan da yake dan shi yake in ba dan Allah yake ba zai iya kuya ya ci abinci zai iya kuya kusanci iyali ba wanda ya ganshi amma tunda dan Allah yake duk waɗannan abubuwan ba zai yi ba to wannan suka ce malamai suka ce hikima ta farko kenan da ta sanya aka farlanta mana wannan ibada ta azumi dan a koya wa bayin Allah yin abu dan Allah in har azumi za su yi shi dan Allah suna neman yardan ubangiji da wannan azumi to sauran ibadu ma kenan mai sauki ne su yi dan Allah su yi dan neman yardan ubangiji subhanahu wataala hikima ta biyu da ta sa aka farlanta mana wannan ibada ta azumi dan mu koyi hakuri saboda wata ne na hakuri an kira shi da shahrus sabr watan hakuri to an shar'anta mana ibadar azumin dan mu koyi hakuri ta yaya zamu yi mu koyi hakuri cikin wannan wata mai alfarma abun shi ma a fili yake yanzu mutum ai zai iya daga ruwa ya sha zai ci abinci zai kusanci iyali da an halatta masa to amma sai Allah ya ce cikin wannan wata kwana 29 ko 30 an hana ka kaci abin da halal ne gare ka kaci an hana ka ka sha ruwa ai sha ruwa halal ne to an hana ka daga fitowar alfijir har zuwa faduwar rana an hana ka ka sha ruwa an hana ka ka ci abinci duk wani abu da yake halal gare ka an hana ka ka hanu ka hakura ka doge ya za a yi mutun ya hana kansa sai hakuri ko wanda yake da hakuri shi zai iya hana kansa wanda ba shi da hakuri ba zai iya hana kansa ba to in bawa ya iya hakurin hana kansa abinda Allah madaukakin sarki ya halatta masa to ina yaga abinda ya haramta masa kaga shi zai fi sauki in yanzu ka iya kai hakuri ka danna zuciyarka abinda aka halatta maka an ce kar kai amfani da shi a lokaci kaza da kaza da kaza kuma ka hakura ka bar amfani da shi to ina yaga abinda aka haramta maka kaga shi min babu aula to in har bawa ya iya ya hana kansa abinda Allah madaukakin sarki ya halatta masa to kaga abu ne mai sauki ya hana kansa abinda Allah madaukakin sarki ya haramta masa kenan azumin zai koya wa bawa hakuri wajen hana kansa abinda Allah madaukakin sarki ya haramta masa sai hikima ta uku da malamai suka ambata da ta sanya aka farlanta mana wannan ibada ta azumi ibada azumi da bawa zai yi sababi ne da zai kai shi zuwa ga godewa Allah madaukakin sarki bisa ni'ima da ya masa wacce take mai tarin yawa. Allah madaukakin sarki yayi wa bayinsa ni'imomi masu tarin yawa waɗanda ba za su lissafu ba. Allah madaukakin sarki yayi wa bayinsa ni'imomi masu tarin yawa waɗanda ba za su iyakantu ba. Mafi girma cikin waɗannan ni'imomi da Allah yayi wa bayinsa shine mutum yana da dama ya ci abinci, yana da dama ya sha abin sha. To sai Allah madaukakin sarki yayi umurni wa bayi kan kar kasu ci wannan abincin, kasu sha wannan abin shan. To a lokacin da bawa ya kame daga cin abinci, ya kame daga shan abin sha, alhali ga abincin ba wai babu ba, wani ba abincin ne bayan da ya iya ba shi da halin ci. To amma kai ga abincin nan kana da shi a wadace, abincin da zai maka sati ko kuma abincin da zai maka wata. To amma kuma Allah madaukakin sarki ya hana ka cin wannan abinci, ya hana ka shan wannan abin sha, ka hakura ga abincin kana gani amma kuma ka hakura, ka wuni da yunwa, kai awa bakwai, awa takwas da yunwa ba tare da ka ci komai ba. To anan zaka fahimci ni'ima Allah madaukakin sarki na abinci da yake baka. Anan zaka gane cewar wanda yake wuni bai sa komai a bakinsa ba, ashe fa ba karamin wahala yake ba. Kai yanzu da ka wuni baka sa komai a bakinka ba, ka fahimci cewa kai da Allah ya hore ma abincin zaka ci sau uku a wuni. Zaka ci da safi, ka ci da rana, ka ci da dare, kenan ba karamar ni'ima Allah madaukakin sarki ya maka ba. To wannan zai sa bawa ya tuno da waɗanda ba su da abin da za su ci, hakan sai ya sa ya tausaya musu, saboda yanzu shi da yake da abin da zai cin ma an ce kar ya ci kuma ya hakura bai ci ba. To wannan yunwa da kishirwa da ya ɗanɗana zai fahimci cewar wanda ba su da abinci ashe ba ƙaramin matsanancin yanayi suke samun kansu ciki ba. Wannan sai sa ya gode wa Allah subhanahu wataala bisa ni'ima da ya masa na ba shi abin da zai ci so uku a wuni. Wannan hikima ta uku kenan da malamai suka ambata. Sai hikima ta hudu da malamai suka ambata da ta sanya Allah madaukakin sarki shar'anta wa bayinsa wannan ibada ta azumi, ita shi wannan azumi da bawa zai Allah yana sanya shi ya zamanto kaman mai karya sha'awar bawa. Wato azumi yana karya sha'awar bawa, shi yasa Allah madaukakin sarki shar'anta wa bayi yin wannan azumi, saboda duk lokacin da bawa yayi azumin zai ji sha'awarsa ta yi rauni. Amma idan ya wuni yana ci, zai ci da safe, ya ci da rana, ya ci da dare, ko yaushe zai ji sha'awar tasa tana motsawa. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi umurni, sai ya umurci matasa da su yi aure, yace wanda ba zai iya aure ba yayi azumi. Yace ya ma'ashara shabab man istata'a minkum alba'ata falyatazawwaj, ya ku taron matasa, duk wanda yake da hali, yake da iko, yake da dama, to yayi aure. Idan ba zai iya ba fa alaihi bisaw, wanda ba zai iya aure ba to yayi azumi. Fa innahu lahu wijahun, shi azumin nan da ka gani garkuwa ne, mai karya sha'awa ne ga bawa. Saboda haka daga cikin hikimomin da suka sanya Allah madaukakin sarki ya farlanta mana wannan ibada na azumi shine dan ya karyawa bayi sha'awarsu ta yadda za su dukufa su takarkare wajen bautawa Ubangiji subhanahu wataala. Sai hikima ta biyar da malamai suka ambata wacce ta sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa bayinsa yin wannan ibada ta azumi. Wannan ibada ta azumi tana raunata kaifin shedan tattare da bawa. Shedan mun san yana zagawa a jikin bawa kamar yadda jini ke zagawa a jikin bawa. Duk inda jijiya take zaka ga jini na kai kawo a jikin bawa. To yadda jini ke zagawa jikin bawa, haka shedan yake zagawa a jikin bawa. To idan mutum yana azumi, zaka ga shedan ya samu rauni, zagawan da shedan yake jikin dan adam zai zama yayi rauni. Me yasa? Ibn Taymiya a cikin littafin sa Majmu'ul Fatawa yace shi jini da kaga yana kai kawo a jikin dan adam, yana gudana a jikin dan adam yana gudana da ƙarfi ne a yayin da ɗan adam ya ci abinci. A duk lokacin da bawa ya ci abinci, to zaka ga jini yana gudana yadda ya kamata, sannan abincin da ya ci zaka ga ya ƙara masa jinin, to anan kuma aikin jinin zai ci gaba da gudana yadda ya kamata. To amma idan bawa ya ɗau lokaci bai ci abinci ba, jini zai karanta a jikinsa, sannan gudana jinin zai yi karanci, to wannan kuma sai ya sa gudana shedan kai kawan shedan a jikin dan adam shi ma sai ya yi rauni. Haka Ibnu Taymiyyah ya bayyana cikin littafinsa Majmu'ul Fatawa. Kaga kenan daga cikin hikimomi da suka sanya Allah madaukakin sarki ya farlanta wa bayinsa wannan ibada ta azumi, saboda a raunata tasirin shedan tattare da bayin Allah. To shi yasa zaka ga ayyuka na sako a cikin watan Ramadana sun yi karanci kwarai da gaske, saboda shedan ya yi rauni sakamakon karanta cin abinci da bayi suke yi, dube da cewa shedan na gudana kamar yadda jini ke gudana a jikin ɗan adam. Sai hikima ta kusa da ƙarshe da malamai suka ambata da ta sanya aka farlanta wa bayi wannan ibada ta azumi, don a saba wa bayi a koya musu ibada. Wato ita shi wannan wata na Ramadana kamar makaranta ce, wadda in bawa ya shiga zai koyi karatu. Na farko zaka koyi azumi, shi yasa mutum idan aka yi azumin watan Ramadana aka kammala, zaka ga baya jin nauyin yin azumi. Yanzu zaka ga yin azumi yana maka wahala, to amma idan aka yi azumin watan Ramadana aka gama, ka saba ya bi jikinka, ka saba da rashin cin abinci tun daga alfijir har faduwar rana, abun ya bi jikinka. To shi yasa idan mutum zai azumin sita Shawwal, sai kaga cikin gaggawa ya gama, ba tare da ya wahala ba, ba tare da ya jikkata ba, saboda dama azumin ya bi jikinsa, ya koyi yin azumin a cikin watan Ramadana. Kenan watan Ramadana makaranta ce da za ta koya wa bayi yin ibada, ibada ta azumi. Bawa zai ji azumi ba shi da wahala tattare da shi, sannan ibada ta tsayuwar dare, saboda bawa za a yi ta tarawih da shi, goman ƙarshe za a yi ta tahajjudi da shi. To sai kaga ya saba da tsayuwar dare, ta yadda bayan Ramadana tsayuwar dare ba zai wahala shi ba. Haka zalika zaka ga bawa a cikin watan Ramadana yana zuwa gurin tafsiri, zai je gun tafsirin yamma, zai je gun tafsirin dare, wani lokaci ma har da asuba za a yi tafsiri. To sai kaga yau kaje, gobe kaje, jibi kaje, tun kana zuwa kana dan gyangyadi, sai kaga abun ya bi jikinka, abun ya zama maka jiki, ka goge, ta yadda koda bayan Ramadana halartan gurin da ake karantar da Alkur'ani, gurin da ake karantar da hadisi, gurin da ake karantar da addini, sai kaga baya maka nauyi. Me yasa? A watan Ramadana ka koya, ka saba, ya bi jikinka, ka goge. Kaga wannan na nuna mana kenan wannan wata makaranta ce mai girman gaske. Wani sai yayi wata bai samu daman karanta Alkur'ani ba, amma wannan wata da ake bayyana maka cewa wata ne mai falala, wata ne mai albarka, wata ne da aka saukar da Alkur'ani, ana so bawa yawaita karatun Alkur'ani, to mutum yana yawaita karatu din, wani sai kaga yayi sauka sau daya, wani ma sau biyu, wani koda bai yi sauka ba zaka ga ya karanta adadi mai yawa cikin Alkur'ani a wannan wata na Ramadana. To wannan idan ya bi jikin mutum yawaita karatun Alkur'ani a cikin watan Ramadana, idan ya zama ya bi jikin mutum, to bayan watan Ramadana din sai kaga karatun baya masa wahala. Me yasa? Saboda ya koya a cikin watan Ramadana. Malamai suka ce to wannan hikima ce cikin hikimomi da suka sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta mana ibadar azumi cikin wannan wata, saboda mu koya ta zama mana a matsayin makaranta. Sai hikima ta ƙarshe, wato ta bakwai cikin jerin hikimomin da malamai suka ambata da ta sanya Allah madaukakin sarki ya farlanta mana wannan ibada ta azumi, saboda mu zama masu takawa. Wannan ita ce kuma mafi girman hikimar, ita ce ma aya Alkur'ani ta ambata. Allah madaukakin sarki ya bayyana cewa alladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladina min qablikum, sai Allah ya ce la'allakum tattaquna, ya ku waɗanda suka yi imani an wajabta muku azumi kamar yadda aka wajabta ma waɗanda suka zo kafinku. Me hikimar wajabta muku azumi? Kamar mai tambaya ya yi tambaya, to ya Ubangiji, wane dalili ya sa aka wajabta wa bayi azumi? Mecece hikimar da ta sanya aka wajabta wa bayi azumi? Me sababin da ya sanya aka wajabta wa bayi azumi? Sai Allah ya bada amsa. Allah ya ce la'allakum tattaquna, don ku zama masu takawa. kenan mafi girman hikima da ta sa Allah madaukakin sarki ya wajabta mana wannan ibada ta azumi saboda mu zama masu takawa kenan yanzu duk wanda ya shiga watan ramadana ya azumci watan ramadana ko tantama babu ko shakka babu zai ji imanin sa ya kawo zai ji tsoron Allah sa ya kawo zai ji takawar sa ta kawo saboda dama wannan ibada ta ramadana azumin watan ramadana an shar'anta mana ita ne dan mu samu takawa to kuma duk wanda yayi azumi zai samu karin takawa dan duk lokacin da ka aikata aikin da'a imaninka zai kawo wannan alkawari ne na Allah duk lokacin da bawa ya aikata aikin da'a imaninsa zai kawo haka zalika duk lokacin da ka aikata aikin sabo imaninka zai rabu to in ka kula zaka ga cikin ramadana ayyukan da'an sun fi yawa akan na sabo to wannan yake nuna kenan gabanin ramadana ya fita bawa zai fita da takawa mai yawa zai fita da imani mai yawa inna hum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda Allah madaukakin sarki ya ce lallai su wasu matasa ne da suka yi imani da ubangijinsu Allah ya ce sai muka kara musu shiriya wa idha tuliyat alaihim ayatuna zadatuhum imanan wa ala rabbihim yatawakkaluna ana batu ne kan mu'minai idan ana karanta musu ayoyin Allah subhanahu wataala wadannan ayoyin sai su kara musu imani kuma su masu dogaro ne ga ubangijinsu to wannan kadan daga cikin hikimomi da malamai suka ambata da suka sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa bayinsa wannan ibada ta azumi to idan mun fahimci wadannan abubuwa guda biyu da muka yi magana akan su abu na farko falalar watan ramadana abu na biyu hikimomin da suka sanya Allah madaukakin sarki ya shar'anta wa bayi wannan azumi na ramadana to akwai abin da muke da bukatuwa zuwa gare shi shine tanadi mu tanadi ma wannan wata da muke fuskanta dan mu dace da falalar da Allah madaukakin sarki ya tanadar wa bayinsa waɗanda suka yi kyakkyawan tanadi dan mu dace da falalar sannan kuma hikimomin da Allah madaukakin sarki ya sanya ya shar'anta wannan ibada ta azumi bisa wannan hikimomin ya zama mun cimma waɗannan hikimomi din sai mu yi me sai mu yi shiri dan mu dace da falala kuma mu cimma hikimomi da suka sanya Allah madaukakin sarki ya wajabta wannan azumi na ramadana galibi zaka tarar mutane idan ramadana ya zo tanadin da aka fi zaka ga tanadin abin da za a sa a baki ne an yi tanadin shinkafar da za a ci a ramadana an yi tanadin hatsin da za a yi kunu a watan ramadana an yi tanadin sukarin da za a yi amfani da shi a shayi ko kuma a kunu a watan ramadana an yi tanadin doya an yi tanadin wane ne wannan duka tanadi ne na me na abin da za a ci ko wannan tanadin babu laifi amma Allah ya ce fa inna khaira khairaz zat attaqwa ku yi guzuri babu laifi a guzurin abin da za a ci abun bude baki abun sahur duk babu laifi a irin wannan tanadi amma fa a sani tanadi da shiri da yake mafi alkhairi mafi falala gurin ubangiji shine na takawa to yanzu tanadin ibada da za ka yi ya wani irin ibada za ka yi ya zaka fuskanci watan wannan yafi komai alkhairi tattare da kai yafi komai falala tattare da kai sama da abin da zaka ci a watan kai tanadin yadda zaka fuskanci watan ka dace da alkhairan da Allah ya tanadin su cikin watan yafi maka falala yafi maka alkhairi yafi soyuwa gurin ubangiji sama da tanadin abin da zaka ci babu laifi kai tanadin abin da zaka ci amma ka sani kai tanadin yadda zaka ribaci watan yadda zaka amfana da watan yadda zaka dace da yardan ubangiji da falalar da ubangiji ya tanade cikin watan wannan yafi maka alkhairi a gurin Allah subhanahu wataala sama da komai to yanzu mu ƴan uwa wane shiri ya kamata mu yi ma ramadana dan mu dace da alkhairan da Allah ya tanade su ma watan ramadana wane tanadi ya kamata mu yi ma wannan wata na ramadana dan mu dace da falalar da Allah madaukakin sarki ya tanade su ga wannan wata din malamai sun ambata mana abubuwa guda bakwai wanda musulmi ya kamata ya yi su ya lazumce su ya kiyaye su zamanto masa a matsayin tanadi shiri na fuskantar wannan wata duk wanda ya samu waɗannan abubuwa guda bakwai to ana kyautata zato ana kyautata tsammani cewar zai dace da duk alkhairin da Allah ya tanadar cikin wannan wata mai alfarma. Allah ta Allah ya datar da mu. Tanadi na farko da ya kamata musulmi yayi a cikin wannan wata mai alfarma shine gyara niyyarsa, kyautata niyya. Mutum ya gyara niyyarsa, ya kyautata niyyarsa. Kamar ya gyara niyya da kyautata niyya, ka kulla a zuciyarka cewar ya Ubangiji, idan wannan wata mai alfarma na Ramadana ya shigo, na kudiri aniyar zan azumce shi daga farkonsa har ƙarshensa don neman yardanka. Na farko kenan. Na biyu, na kudiri aniyar cewa zan yi tsayuwan dararensa daga farkonsa har ƙarshensa. Na uku, na kudiri aniyar cewa zan yi tilawan littafinka kuma zan yi mudarasarsa. Saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam duk shekara watan Ramadana mala'ika Jibril yana zuwa ya samu Annabi su yi mudarasan Alkur'ani, ma'ana su karanta Alkur'ani daga farkonsa har ƙarshensa. A shekarar da Annabi ya koma ga Allah subhanahu wata'ala, shekarar mala'ika Jibril so biyu ya zo masa, shine yake bayani wa sahabbansa cewar duk shekara mala'ika Jibril yana zuwa su yi mudarasa Qur'ani so daya, amma wannan shekarar ya zo masa so biyu, wannan ba komai yake nuna ba, face ajalinsa ya matso. Ana so in ajali ya matso, mutum ya ƙara bisa ibadar da ya saba yi, saboda ya koma ga Allah subhanahu wata'ala yana abin yarda gurin Allah maɗaukakin sarki. To tanadi na farko da ya kamata bawa yayi shine a zuciyarsa ya kudiri aniyar cewa zai azumci wannan wata gabaki ɗayansa, zai yi tsayuwan dararen wannan wata, sannan kuma zai raya wannan wata da karanta littafin Allah da halartan guraren da ake karantar da littafin Allah ake mudarasa su, sannan zai ciyar gwargwadon abun da Allah maɗaukakin sarki ya azurta shi da shi. Wannan tanadi ɗan uwa yana da muhimmanci sosai a rayuwar musulmi. Me yasa? Saboda dukkanmu nan ba mu da tabbas, ba mu da garanti cewar za mu kai watan Ramadana. Muna dai ta fatan mu kai ɗin, to amma ba mu da yaƙinin za mu kai. Wani ta yi kwanansa ya ƙare gobe, wani kuma ran da aka ɗauki azumin sai kaga kwanansa ya ƙare. To fa'idar kyautata niyya da jaddada niyya ita ce, idan har bawa ya yi niyyarsa ya jaddada ta, ya kyautata ta gabanin azumin ya zo, ko da Allah ya sa kwanansa ya ƙare, ba a azumci Ramadanan da shi ba, an fara ya Allah ya ɗauki rayuwarsa, ko ana gobe za a fara Allah ya ɗauki rayuwarsa, ko an yi biyar Allah ya ɗauki rayuwarsa, ko goma. To fa'idar da bawa zai fita da ita ita ce, Allah zai bashi ladan wanda ya azumci Ramadanan. Allah zai bashi ladan wanda ya azumci Ramadanan gaba ɗaya. Ina fata mun fahimci wannan bayani. Yanzu wanda ya yi niyyar aikata aiki, ko da bai aikata wannan aikin ba, Allah maɗaukakin sarki zai bashi ladan wanda ya aikata aikin. Wannan hadisi ne ingantacce na Bukhari da Muslim, wanda aka samo daga Abdullahi ɗan Abbas, Allah yarda da shi da babansa gaba ɗaya. Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa, faman hamma bihasanatin falam ya'malha katabaha Allahu lahu indahu hasanatan kamila. Duk wanda ya himmatu ya kudiri aniyar aikata wani kyakkyawa guda ɗaya don neman yadda Allah maɗaukakin sarki, sai kuma bai aikata wannan kyakkyawar ba, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce, kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamila, Allah zai rubuta masa ladan wannan kyakkyawa guda ɗaya. Kai niyyar za ka yi sadakan naira 100, to da ka fito kuma sai ka ga wani abu da kake bukata, sai ba ka yi sadakan ba, sai ka sayi wannan abun da kake bukata, to Allah zai baka ladan wanda ya yi sadakan 100 saboda niyyar da kai. To haka zalika, wanda ya yi niyyar azumtar Ramadana, ya yi niyyar tsayuwan dararen Ramadana, sai Allah bai sa rayuwarsa ta kai Ramadanan ba, to za a bashi ladan wanda ya azumci Ramadana, za a bashi ladan wanda ya tsayuwan dararen Ramadana. Saboda wannan hadisi na Annabi, man hamma bi hasanatin falam ya'malaha kataba Allahu lahu indahu hasanatan kamila. Duk wanda ya yi niyyar aikata wani aiki kyakkyawa, sai kuma bai aikata wannan aikin ba, to Allah zai rubuta masa lada cikakke na wannan aiki a gurinsa. to wannan shiri na farko kenan ƴan uwa da ya kamata mu shine mu yi niyyar azumtar munin gabaki a watan gabaki dayan sa sannan mu yi niyyar tsayuwan dararen wannan wata gabaki dayan sa kuma mu yi niyyar ciyarwa gurgudan abin da Allah ya hore mana kowa da iya karfin sa wani ya fi wani karfi to kowa gurgudan karfin sa kada ya abarka a baya karka ce a ciyarwa kan sai su wane da wane sune masu kudi kai ma yi kokari ka nema wa kanka naka haka sahabban annabi suke annabi sallallahu alaihi wasallam in yayi umurni a kawo sadaka kowa zai je kawo gurgudan abin da ya mallaka annabi yayi umurni a yi sadaka wani yazo da dabino bai wuce tafin hannu ba ya zuba sai munafukai suka ce ka to me Allah zai yi da wannan dan wannan kan me Allah zai yi da shi wani kuma yazo da tarin dukiya wanda mutum ɗaya ba zai iya dauka ba ya zuba suka ce wannan kan ba dan komai ba sai dan riya sai dan a ce wannan a yana da ciyarwa yana da kyauta yana da sadaka to sai Allah ya dau nauyin mayar ma waɗannan munafukai da martani Allah ya ce wa minhum man yalmizu ka fi sadaqat fa in utu minhum minha radu wa lam yutu minha idahum yaskhatun aradu bima atahum Allah wa rasuluhu min fadli wa minhum man alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allah minhum wa lahum adhabun alim alladhina yalmizuna almutawwi'ina min almu'minina fi sadaqati Allah yace wadanda suke izgili suke zunde wa mu'minai cikin sadakar su walladhina la yajiduna illa juhdahum wadanda daga cikin mu'minan akwai wanda shi iya kokarin sa fa kenan ba abin da ya mallaka banda abin da yazo da shi ya bayar walladhina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum sakhira Allah minhum sai musu izgili su ma Allah zai rama musu saboda haka duk abin da ka mallaka komin kashin sa karkare na shi dauki ka ciyar wani bai mallaki wannan din ba wani ma zai kai azumin bashi da abin da zai bude baki da shi to ko mun kashin abin da ka dauka ka taimaka masa zaka ga abin a gurin Allah subhanahu wataala hasali ma duk wanda ya ciyar da mai azumi mutun ne ya kai azumi bashi da abin da zai ci ka ciyar da shi to za a baka ladan azumin sa cikakke ba tare da shi an tauye masa komai ba idan lada 100 za a bashi bisa wannan azumi da yayi to kai ma za a baka 100 sai a wayi gari ka tashi da lada 200 na farko ladan azumin ka 100 da kai na biyu ladan ciyar da wannan bawan Allah da bashi da abin da zai ci ya kai azumi da kai sai Allah hada maka da ladan azumin ka da ladan azumin sa duk da cewa shi ma za a bashi ladan azumin sa to amma sakamakon ciyar da shi da kai kai ma sai a baka ladan azumi su kutum sai zama kamar kai azumi biyu ne a wuni daya idan mutane uku ka ciyar kaga ga ladan azumin ka ga ladan azumin mutane guda uku ka tashi da ladan azumi hudu gurgudan adadin mutanen da ka ciyar gurgudan ladan da zaka samu na azumin waɗannan mutane wannan hadisi ne ingantacce na annabi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam tanadi na biyu ɗan uwa da ya kamata mu yi ma wannan wata mai alfarma shine gabanin mu shiga wata din zunuban da muke aikatawa mu kame mu tuba ga Allah zunuban da muka yi a baya mu nemi gafara Allah subhanahu wataala mu tuba duk da cewar ita tuba abu so ce gurin Allah Allah yana son tuba yana son masu tuba yuhibbut tawabin wa yuhibbul mutatahhirin Allah yana son masu tuba yana son masu tsarki shi yasa duk bawan da yayi zunubi ya tuba ga Allah yana samun kima a gurin Allah yana samun daraja gurin Allah akwai hadisi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bukhari ya fidda shi cikin sahihinsa cewa wata mata daga kabilar juhaina ta yi zina har wannan zinan ya zama sababin shigan ciki gare ta to sai ta yi nadama bisa wannan zina da ta yi sai ta zo gurin annabi sallallahu alaihi wasallam abin da zai tabbatar maka ta yi nadama tazo tana bayyana annabi cewar ya rasulullah haddi ya kama ni nayi cikin shege a tsayar mun da haddi take ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ya ce to je ki sai kin haife abin da ke cikin ki saboda yanzu an tsayar mata da haddi abin da ke cikin ta za a kashe shi, shi kuma bai ci ba bai sha ba. Wala taziru waziratun wizra ukhra, wata rai ba ta daukan laifin wata rai. Yanzu laifin da mahaifiyarsa ta yi bai kamata shi ya dauki da kon wannan laifi ba, shi yasa ranan tashin alkiyama kowa tasa tana fishe shi. Aikin da danka yayi ran tashin kiyama kai ba zai amfane ka ba, haka kai ma aikin da kai ba zai amfani danka ba, ba zai amfani matarka ba. Yawma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani, ranan tashin alkiyama mutun zai ga mahaifiyarsa ya guje mata yana ta kansa, ya ga mahaifinsa ya guje masa yana ta kansa, ya ga ɗansa da matarsa duk zai guje basu, kowa tashi take fishe shi ranan tashin kiyama. To shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ma wannan mata, je ki sai kin haihu ki zo. Da ta haihu ta zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce je ki sai kin yaye ki zo. Da ta je ta yaye wannan yaro, sai ta zo da yaron yana rike da gurasa a hannunsa, yana ci tabbacin cewa ko bai sha nono ba zai iya rayuwa. To shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zai kula da wannan yaro nata. Wani cikin sahabbansa ya ce ya Rasulullah na dau nauyin kula da shi. Annabi ya ce to aje a jefe ta, tunda mata ce mai aure kuma ta zo ta yi zina. Mai aure in ta yi zina jifarta ake, haka aya ta bayyana wacce yanzu ba a tilawarta, an soke aya cikin alqur'ani amma hukuncinta yana aiki. Allah madaukakin sarki ya ce ash-shaykhu wa shaykha idza zanaya farjimuhum albatta jaza'an bima kasaba nakalan min Allah wallahu azizun hakim. Wannan aya ce amma babu ita yanzu haka cikin qur'ani, ba a tilawarta amma hukuncinta yana nan. Dama akwai ayar da an soke tilawarta hukuncinta kuma yana nan yana aiki, akwai kuma ayar da tilawarta yana nan ana karanta shi cikin alqur'ani amma hukuncinta baya aiki, kaman wallati ya'tina alfahishata min nisa'ikum fastashhidu alaihinna arba'atan minkum fa in shahidu fa amsikuhunna fil buyuti hatta yatawaffahunna almautu aw yaj'ala Allahu lahunna sabila. Wannan aya tana nan cikin suratul nisa, ana karanta ta yanzu amma hukuncinta baya aiki. Allah ya ce waɗanda za su zo da alfasha cikin matan ku nemo shaidu guda hudu su shaida, in suka shaida fa amsikuhunna fil buyuti, ku je ku tsare su a gida, ku hana su fita, ba su ba fita ta tawaffahunna almaut, har sai mutuwa ta dauke su. Kaga ai ba haka bane hukuncin yanzu a yau. Yanzu a yau hukuncin shine in mai mace mai aure ta yi zina sai a je a jefe ta. Kage ne wannan aya an soke ta, tilawarta ba a tilawarta yana aiki amma hukuncinta baya aiki. To Annabi sallallahu alaihi wasallam yasa aka je aka jefe wannan mata, da aka jefe ta yace ai mata sitira, aka mata sitira aka dauko gawarta aka aje. Annabi sai ya shiga zai mata sallah. Sayyidina Umar sai ya ce ya Rasulullah za ka yi mata sallah alhali ta yi cikin shege? Sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Umar laqad tabat taubatan law qusimat ala ahli ala 70 min ahli al-madinati lawasi'atuhum. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya Umar wannan mata da kake gani ta yi tuba, tubar da za a raba ta wa mutum 70 cikin mutanen Madina, da ta ishe su su shiga aljanna da ita, da ta ishe su Allah ya musu afuwa misalai fufukan da suka yi. Me yasa ta samu wannan kima da wannan matsayi gurin Allah? Saboda tuba da ta yi, tuba ta gaskiya. Sai Allah ya mata girma, ya mata ɗaukaka, ya bata daraja, har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya mata sallah. Annabi baya sallah wala galagan mutum, sai mutum mai kima. Shi yasa aka hana shi yayi sallah wa munafukai. Allah madaukakin sarki ya ce wala tusalli ala ahadin minhum mata abadan wala taqum ala qabri. Saboda haka wannan wata ƴan uwa da muke fuskantar sa, akwai buƙatar mu shige shi mun tuba ga Allah subhanahu wataala bisa zunubai da suka faru daga gare mu, sannan mun kame bisa zunuban da muka kasance muna aikatawa. Wannan yana da matukar muhimmanci dangane da shiga wannan wata mai alfarma na Ramadana. Fa'idarsa ita ce in har bawa ya tuba bisa zunuban da ya aikata da kuma waɗanda yake aikatawa, Allah zai masa taufiki, Allah zai masa dace ya shiga watan da nishadi, ya shiga watan da kuzari, kuma Allah zai masa taufiki da dace ya ribata da wannan wata wanda muke fuskanta sabanin wanda yake aikata aikin sabo watan zai iya shiga yana so ya ribatu da watan yana so ya ribaci watan amma ba zai iya ba saboda mugunyan sabo sabo yana da hatsari ɗan uwa sabo yana da illa a rayuwar musulmi idan mutun ya zama to dumu dumu cikin sabo to abubuwa da yawa na alkai ko da bawa yana so ya aikata ba zai iya aikatawa ba saboda me saboda sabon zai zama ya masa da baibai to kaga yanzu idan muna so mu ribaci wannan wata na Ramadana wajen azumtar sa wajen tsayuwar daren sa wajen tilawar alqur'ani da aikata ayyuka na alkhairi su sadaka su kyauta su halartar guraren karantarwa duka ayyuka ne na alheri da ake so bawa ya lazumta cikin wannan wata mai alfarma to mu kame daga zanuban da muke aikatawa mu tuba ga Allah madaukakin sarki bisa zanuban da muka aikata wannan shi zai sa Allah madaukakin sarki ya sanya zuciyar mu ta zamanto ba nauyi na aikata aikin da duk abin da muka ta san mu aikata mukan zanubin da muke ciki dama zanubi na sa zuciya ta yi nauyi ko kuma koda mun iya mun ta san mu aikata aikin zamu aikata aikin ba ma sha'awar aiki zamu aikata aikin ba ma kwadarin aikin zamu aikata aikin da lalaci shi yasa munafukai Allah madaukakin sarki yace idza qamu ila salati qamu kusala yurauna nasa wala yadhkuruna allaha illa qalila saboda yanda munafukai suke cikin sako dumudumu koda sun tashi za su yi sallah ba sa tashi su je ga sallar face suna zuwa cikin lalaci cikin nauyin zuciya za su je Allah ba ya zama cikin zunubi haka zai zama ga ayyukan da sawa'un azumin ne Allah Allah yake ai maza ai a gama kawai ya fita shi yana yin azumin ne a dan dole shi yasa yanda Bahaushe ya kasa azumi akwai sakan ɗan uwa yana cewa wai goma na marmari goma na tilas goma na daukin sallah ma'ana Allah Allah kawai yake azumin ya fita shi ya samu ai sallah ya samu ya yadda kwallon mangoro ya huta da kuda to ga wannan akwai sake ɗan uwa wannan siffa ce ta mai sako mai sako duk lokacin da ya shiga ibada Allah Allah yake masa ya gama ibadar ya fita amma wanda baya sako ko kuma yayi sabon ya tuba in ya shiga ibadar sha'awar ibadar yake yana jin shauƙin ibadar in ibadar ma ta zo fita har alhini yake har ina ma a ce a ninka mana kwanakin ko kuma a ce mu koma farko haka wanda yake mara sabo yake yana shiga ibada da shauƙi da kwadayi da haba-haba sannan in ibadar ta kusa karewa zai yi ta jin kewarta wannan wanda ba aikata aikin sabo kenan da yawa daga cikin magabata an hakaito daga gare su Imamul Hasan al-Basri Allah masa rahama wani cikin ɗalibansa ya yi masa fatawa ya ce ya imam wani abu yana cimin tuwo a kwarya ya ce menene ya ce sautari da dama na kan tanadi abin alwala a kan zan tashi cikin dare na yi tsayuwar dare to amma in lokacin ya yi sai na kasa tashi ko da idanuna biyu ba na iya tashi har alfijir ya yi ya ce wannan ya maimaita da ni ba sau ɗaya ba ba sau biyu ba wace amsa Hasan al-Basri ya ba ma wannan ɗalibi nasa ya ce ƙayyadatka khatayaka zunubanka ne suka maka da baibai sai suka hana ka kuzari suka hana ka nishaɗi na tashi kai tsayuwar dare kenan idan zunubi yayi wa mutum kakatutu in zunubi yayi wa mutum da baibai baya iya samun nishadi da kwadaituwa wajen aikata aikin da'a koda ya ta san ma aikata aikin da'an zai yi ba ragaba ba kwadayin wannan aiki zai yi da lalaci zai yi da nauyin zuciya kenan ɗan uwa me zai taimaka wa bawa wajen yin ibada da kwadayi da shauki da sha'awa shine daina aikata aika ya daina aikata aiki na sabo sabon da yayi a baya ya nemi gafara Allah madaukakin sarki ya tuba ga Allah to idan yayi haka sai kaga ya shiga aikin da'a da kwadayi da sha'awa da ragaba da shauki to yanzu wannan wata ɗan uwa da muke fuskantar sa mai alfarma
idan muna so mu shiga watan da nishadi, in muna so mu shiga watan da kuzari, in muna so mu ribatu da watan tsayuwar dare, azumtar watan, tilawar alqur'ani, ayyuka na alkhairi da Allah madaukakin sarki yake so yadda da su, to mu kame daga ayyukan sabo kuma mu tuba ga Allah subhanahu wataala bisa ayyukan da muka yi a baya, to wannan zai sa mu shiga zuciyar mu ba ta da nauyi, zai sa mu shiga muna sha'awar aikata aikin da'a kuma mu ribatu da wannan wata. Wannan guziri na biyu kenan da ya kamata mu yi ma wannan wata mai alfarma. An samu daga Fudail bin Iyad yana cewa idza kunta la tastati'u qiyamal layli wala siyaman nahari fa'lam annaka mahbusun, in kai baka iya azumtar wuni kuma baka iya tsayuwa da daddare, ko min kashin tsayuwan baka iya yi da daddare, to ka sani cewa kai fa yanzu an kange ka. Me ya kange ka? Zunubinka shi ya kange ka daga samun damar aikata aiki na da. Sai abu na uku, tanadi na uku da ya kamata mu yi ma wannan wata mai alfarma ƴan uwa, shine yana da kyau mu yi kokarin sanin hukuncen azumi, saboda Allah madaukakin sarki ba a masa ibada da jahilci. Ibadar da zaka yi wa Allah subhanahu wataala ana so ka yi ta da me? Da ilimi. Kai kokarin sanin hukuncen na azumi, kokarin sanin wajiban azumi, sharuddan azumi, abubuwan da suke bata azumi, ladubban azumi, to waɗannan idan bawa ya san su zai zama to yayi azumi wanda yake karɓabbe gurin Allah subhanahu wataala, sannan zai zama yayi azumin sa akan basira. Haka kuma Allah yake so bawa ya bauta masa, ka bauta masa bauta wacce ake yin ta bisa basira. To amma idan bawa ya shiga cikin azumin ba tare da ya san hukunce na azumi ba, to zai yi aikin kawai, zai yi aikin baban giwa, shine aikin kawai, zai tashi ba mai ba lada. To tari da dama wanda zai yi ibada ta zamanto bisa jahilci, sai zama ba shi da sakamako gurin Allah subhanahu wataala. Akwai wani asari na sayyidina Umar, Allah yarda da shi, aka ce wata rana ya fita wajen Madina shi da tawagarsa, sai suka iske bukkan wani bawan Allah, wani bawa cikin bayin Allah, bukkarsa a wajen gari, wacce ya kebe kansa cikin bukkar yake ibada wa Allah madaukakin sarki. To sai sayyidina Umar ya kwala ma wannan bawan Allah kira, ya ce ya rahibu, ya kai mai ibada, wannan bawa mai ibada sai ya leko da kansa, sai sayyidina Umar ya fashe da kuka. Tawagar sayyidina Umar sai suke mamaki, suke tambayar sa wa mai kika fi hada, me zai sanya ka kuka kan mutumin da ya kebe kansa, yake yin abin da yake ga shi zai fishe shi, ya takaita da hulɗa da jama'a, da hada-hada da jama'a, yana ga ya kebe kansa ya ta ibada shi ne alheri gare shi, to me zai saka kuka kan haka ne? Sayyidina Umar ya ce, na tuno faɗin Allah madaukakin sarki, wujuhu yawma idhin khashi'a amilatun nasiba tasla naran hamiya. Sayyidina Umar ya ce, na tuno faɗin Allah madaukakin sarki, cewa wujuhu yawma idhin khashi'a, ranan tashin alkiyama, akwai wasu fiskoki da za su zamanto cikin firgici gaban Allah madaukakin sarki, amilatun nasiba, sun yi aiki tukuru a nan duniya na da'a na ibada, nasiba sun gaji sun jikkata, sai dai kash tasla naran hamiya, gobe kiyama za su je su shiga wuta mai kuna. Kenan aikin nasu ya tashi a tutar babu, sun yi aikin kawai, me yasa? Saboda sun yi ibadar bisa jahilci. To shi wannan mai ibada, ibadar tasa da yake yanayin ta ne akan jahilci. To shi yasa sayyidina Umar ya tausaya masa cewar wannan aikin kawai yake, zai yi aikin ya wahala, amma kuma ba zai hana shi ya je ya kuna da hukuba ta Ubangiji subhanahu wataala ba. Saboda haka ƴan uwa, wannan ibada ta azumi da muke fuskantar ta wajibi ne ga kowane musulmi, da ta zama wajibi, azumin ya zama wajibi a kansa, ya yi kokarin sanin hukuncen wannan ibada da muke fuskantar ta.
sai shiri na hudu, tanadi na hudu da ya kamata musulmi ya yi ma wannan wata mai alfarma. Ana so ka shiga watan da kubutacciyar zuciya, ne ma'anar ka shiga watan da kubutacciyar zuciya, ya zama ka shiga watar babu wani da ka rike shi a ranka, shi ma wani ya zama ya shiga watar ba tare da ya rike ka a cikin zuciyarsa ba. Ma'ana ana so ‘yan uwa a yi sulhu tsakanin juna, kar ya zamanto akwai gaba tsakanin Zaidu da Amru, Zaidu baya yi wa Amru magana, Amru ma baya yi wa Zaidu magana, za a haɗu wannan ya ɗauke kansa, wancan ma ya ɗauke kansa, to ba a so ka shiga Ramadana da yanayi irin wannan. Ka shiga Ramadana kana gaba da wani cikin ‘yan uwa musulmi, ko kuma shi yana gaba da wani cikin ‘yan uwa musulmi, ba a san haka. Illar da take tattare da haka ‘yan uwa musulmi shi ne, idan mutum ya zamanto yana gaba da ɗan uwansa, ɗan uwan nasa shi ma ya zama yana gaba da shi, to mu sani cewar ayyukan da bayi suke aikatawa ba a ɗaga aikin sama da kawunansu. Ayyukan da bayi suke aikatawa ba a ɗaga ayyukan nasu sama da kawunansu in suka zama suna gaba da junansu. Wannan hadisi ne ingantacce na Imamu Muslim da ya fitar da shi cikin sahihinsa, Allah ya masa rahama. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana azumtar ranar Litinin da ranar Alhamis, sai aka yi tambaya wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, me yasa yake azumtar ranar Litinin? Yace zaka yawmun wulidtu fihi, ranar Litinin da kuka gani wannan wuni ne da aka haife ni cikin sa, shi yasa nake azumtar wannan wuni. Sannan kuma Alhamis, yace dalilin da yasa yake azumtar wunin Alhamis, wuni ne da ake daga ayyukan bayi. To za a daga ayyukan bayi zuwa ga Ubangiji, shi sai yake fatan a daga aikin sa yana azumi, shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam yake azumtar wunin Alhamis. To Annabi sallallahu alaihi wasallam kuma sai bayyana cewar duk wanda suka yi fada da shi da dan uwansa suke gaba, ba ga maciji tsakaninsu, to in an tashi ba a daga ayyukansu sama da kawunansu. To kaga kenan yanzu wanda ya shiga watan Ramadana yana gaba da wani dan uwansa ko cikin ‘yan uwa musulmi, ba ga maciji tsakaninsu, ba sa magana, to wannan fa ibadin da za su yi cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana su sani cewar ba za a daga shi ba sama da kawunansu. Ka kenan daga cikin shiri da ya kamata mu yi na fuskantar wannan wata mai alfarma, watan Ramadana, mai ƙoƙarin sulhunta tsakaninmu. Idan akwai wanda kake gaba da shi, ka je ku yafi juna, ku yi afuwa wa juna, kai ka masa afuwa, shi ma ya maka afuwa. Saboda me? Saboda ku samu ku shiga cikin wannan wata ba gaba tsakaninku, ta yadda in kun yi ibadunku fatan Allah Maɗaukakin Sarki ya karɓi wannan ibada taku, a ɗaga wannan ibada taku zuwa ga Allah Maɗaukakin Sarki. Hadisi ya inganta wanda aka fitar da shi cikin Sahihu Targhib wa Tarhib, cewa Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa Allah Maɗaukakin Sarki zai duba bayinsa a lokacin da wannan wata da muke cike je tsakiya, watan Sha'aban kenan, Allah zai duba bayinsa gabaki ɗaya, sai ya gafarta ma duk wanda baya shirka da shi, ya zai gafarta masa banda wanda ke gaba da ɗan uwansa. Yanzu duk wanda ke gaba da ɗan uwansa lokacin da Sha'aban ya kai rabi, shi bai samu kansa cikin waɗanda Allah ya gafarta wa ba. Amma in baka gaba da kowa cikin ‘yan uwanka, to cikin dandazo adadi da Allah ya gafarta wa a rabin wannan wata na Ramadana, ka samu kanka ciki, Allah ya sa muna ciki. To sai shiri na biyar da ya kamata bawa ya yi ma wannan wata da muke fuskanta, wato watan Ramadana, bawa ya gode wa Allah Maɗaukakin Sarki da ya kawo numfashinsa wannan lokaci, bawa ya gode wa Allah da Allah ya sa yana raye kuma zai riski wannan wata ya azumce shi. Wannan godiya da za ka yi wa Allah subhanahu wa ta'ala tana da matukar muhimmanci gare ka a yayin da ka samu kanka cikin wannan wata mai alfarma na Ramadana. Dan ka'ida ce ta Allah subhanahu wa ta'ala, a duk lokacin da yi wa bawa ni'ima,
bawa ya kimanta wannan ni'ima, ya jinjina wannan ni'ima, ya gode wa Allah madaukakin sarki bisa wannan ni'ima, to Allah zai karo masa wata ni'ima kan wannan ni'ima. To yanzu kai bawan Allah, da Allah ya sa ka kawo yanzu kana numfashi, ka kai gobe kana numfashi, ka wayi gari ran da aka dauki azumi kana numfashi, to Allah maka ni'ima mai girman gaske. Allah maka ni'ima wacce take mai girman gaske, wadda da yawa daga cikin bayin Allah ba su samu wannan ni'imar da ya maka ba. Wani kafin Ramadanan nan ya rasu, wani sati ɗaya baya, wani wata ɗaya baya, wani wata uku, wani wata shida, wani kan ma tun bara, kai kuma sai Allah ya barka da rayuwarka, ya barka kana numfashi, gashi ka kawo dab da Ramadana kuma kana sa ran azumtar Ramadana din, kaga kai Allah ya maka tawfiki da ka saura kana raye. Wani yana rayen ma amma ba zai iya azumin ba, yana